A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA ya leka garin Jos ne inda muka zanta da wani tsohon director Samaila Awedeng ya kuma ba mu labarin irin gwagwarmayar da ya fuskanta a masana'antar nishadi ga yadda hirinmu ta kasance da shi. To a shirinmu na nishadi a yau bakoncin wa muka samu zaka gaya mana sunanka da kuma role din da kake playing a masana'anta na nishadi.
Sunana Malam Samaila Awedeng dan jihar Plateau. Daga karamar hukumar Bokos. Na yi aiki a NTA shekara 15 na garzaya na shiga muka buɗe AIT a ta 1997.
To kimanin shekara nawa kenan da ka fara harka na nishadi kuma ka ce kai director ne, wani irin fina-finai aka yi director?
Na kai kusan shekara 30 na aikin ni, ina cikin ni aikin nishadi din nan.
Irin fina-finan Hausa kadai ake yi ko ana hadawa da na Kaniwood?
Na fi gwaninta a na Turanci, amma har a yau ina hada da na Hausa.
Ka ba mu labari daga cikin fina-finan da ka taba director da kuma aikin da kake yi a yanzu.
Na directing wani wasa mai suna Jamila yar gida wanda muka kai ma African Magic Hausa, kuma na directing wayansu program kamar Raha a AIT, muryar jama'a a African Magic Hausa, yabo daga arewa duka African Magic Hausa.
Wani irin kalubale kake fuskanta? Idan na ce kalubale ina nufin matsaloli, problems, wani irin challenges kake fuskanta a masana'anta ta nishadi? Mafi yawa sukan ce a yanzu idan kun yi fina-finai ku cika samun riba ba sakamakon matsala ta piracy, wato masu satar fasaha. Shin kana fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli?
To akwai matsaloli da yawa da muka fuskanta a cikin ire-iren programs din mun nan. Na ɗaya, in ka producing drama ne, in ka producing movie ne, kafin ma ka fitar da shi ya riga ya kai Alaba, wato kasuwar Alaba nan ta Lagos. Wani lokaci sai ka samu an riga an pirating program din ka, baka san ma why ya pirating ba. Kafin ma ka kai ma wani zai ce ai na ga wannan program din a wani wuri, na gan shi a wuri kaza, ka ce za ka cinkare su sai ka ji sun fara neman ka da fada, wani ya ce maka kai har ranka ma sai an nema. So duk irin wayan abubuwan ne yakan kawo ya abinda ake ce da shi brain drain. A kafan ka za ka tsara irin wayan abubuwan, in ka yi ba za a bari ka ce wa kanka buri ba, ba za a bar ka ganin abinda ya kamata ka yi ba. So wayannan irin abubuwan su suka nakasar da mu, kuma a tsarinmu na programs na television da muke yi, akwai lokacin da za ka yi program ɗinka kafin ka gama wani ya riga ya kofin ya je ya yi, wani ma sai ɗauke naka sai canza bar sunan. Na fuskantar irin wayannan abubuwan ya kai so ɗaya, so biyu, so har so uku, amma ba zan mention sunaye su waye sun yi wayannan kokarin nan da suka yi irinsa. Amma na basu dai kawai sai the best thing sai in canza format na program dina, wato in canza fuskar program dina gan wani production na daban. A yanzu ma kuma ina tsara wata program, wani documentary akan wayansu mutane da ake kira mutanen Birom a jihar Plateau. Ina so in san tushen su da zaman su da ire-iren gargajiyan su da sauransu.
Idan ka samu matsala irin na satar maka fasaha wal'alla na program ne ko na fina-finan ne, shin ka taɓa kai ƙara?
Ban taɓa kai ƙaran kowa ba, amma ba na ma tunanin kai ƙaran kowa because ina da a lot of ideas. Ko sun sata so na dai ba za su sata har su gama da ideas na ba, because ba za su iya developing concept na yadda zan developing ba. Abinda yasa ba zan yi ƙaran kowa kenan ba, na bar kowa dai da Allah.
To madalla, Baraka Bashir daga Jos Plateau a Nigeria.